an yi ta cece ku ce cewa wannan shine karin farko da za a samu ministoci wajen kusan 48 sannan kuma ake cewa a lokacin da za su kammala zaman su na shekara hudu suna aiki kowannen su zai tafi da naira biliyan 8 da ƴan kai
kowannen su
eh kowannen su cikin albashi da kuma ƴan allowance da ake ba su
to wannan ba lissafin bai hadu ba kowane minista albashinsa bai fi miliyan 1 ba bai ma kai ba
a wata
so idan kika tara su 48 a wata kin ga bai kai miliyan 50 ba ko ba haka ba ki yi times din miliyan 50 sau 12 nawa kenan ko masu lissafi miliyan nawa kenan
miliyan
600
ko a shekara hudu
a miliyan 600 a shekara
miliyan 600 a
shekara idan kuma kika hada shi miliyan 600 nan sau hudu ya baki
miliyan 2 da miliyan 400
biliyan 2 da miliyan 400 a shekara hudu kenan kuma karki ce wai a da wani allowance da komi da komi wannan kudin shine da allowance nasu da kudin PA nasu da kudin gidansu da komi shi kanshi albashin idan kika duba shi duka bai fi 200,000 ne ko 300,000 da ƴan kai ba abin da yake sa yake kai miliyan 1 allowance ne na gida na PA na mai gadi na koko da waye duk shine aka hada aikin tuna da idan aka ce mutum ya zama minista baya ga albashi za a bashi gida za a bashi koko za a bashi driver za a bashi motoci ko ba haka ba za a bashi mai gadi a tsarin da kenan a 2007 zuwa 2008 aka ce an daina wannan sai dai duka komi a tattara a ba minista ai mishi kudin gidansa da waye da sauransu a wancan gwamnatin da ta wuce na san ministocin da aka karu suke zama ba za su iya karban gida mai tsada a cikin Abuja ba kuma furniture allowance ana ba mutum shekara sau daya a shekara hudu sannan idan zaka bar aikin ka gama ka shekara hudu akwai abin da ake ce ma severance package shi ma duka bai fi miliyan 6 ba za a sallame ka Allah shi ba mu sa aka je kai abin da za ka yi hatta shugaban kasa idan ya gama shekara hudun shi abin da yake samu wanda a ce gwamnati ta bashi ta ce ta gode baya kai miliyan 12 shugaban kasar Najeriya abin da na fada a wancan karo shine nace na san ma'aikata na gwamnati wanda idan sun gama shekara hudu ko shekara 5 akan ba su kaman miliyan 500 ko ma biliyan 1 a ce an sallame su akwai su NCC su Central Bank of Nigeria wa'annan deputy governors din nan wanda aka sallame su na san kudade za su samu ballantana ko mutanen NNPC da sauransu saboda haka shi yasa nake cewa albashi da ake ba ƴan siyasa ko da ake ba alƙalai ko da ake ba manyan jami'o'i ba albashi ne mai yawan gaske wanda mutane za su tada hankali akai ba kuma rabon da ai kari tun 2008 ba a saki
banda kara ma ƴan siyasa ko ministoci ko wane ne
kwarai da gaske
to me yasa haka
kawai dai yanayi ne na ƙasa kuma ba a duba abun ba da kuma yanda dai kowa yana tunanin kaman mutanen Labour Congress da sauran wanda suke kula da haƙƙin bil'adama da sauransu idan kana magana a ce dan siyasa albashi za a ce ai yana hada-hada ana biyan shi da yawa da sauransu ba haka bane yanzu alƙali na Supreme Court albashin shi babban kotun Najeriya miliyan
kotun koli
miliyan 1,100 da ƴan kai bai kai miliyan 1,200 ba kwarai da gaskiya haka yake albashin shugaban kasa a wata bai fi miliyan 1,300 da ƴan kai ba duka bai kai miliyan 1,500 ba a wata haka take haka doka take kuma wannan din hadda allowance nashi haka mataimakin shugaban kasa haka gwamna haka ƴan majalisan jihohi haka ƴan majalisan tarayya to amma ina fahimtar da ƴan Najeriya cewa albashi da aka yadda ana suna samu ƴan majalisa bai kai miliyan 1 ba amma akwai abin da suke ce ma constituency ne ko operating cost ne ko wane ne running cost
wannan ɗan majalisa
ɗan majalisa wannan mu ba daga wurin mu bane ba ruwan mu da shi ban wasan shi ba a duka.